Prof, yanzu haka dai Prime Minister kasan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana ziyara a kasashen Afirka hudu da suka hada Uganda, Kenya, Ethiopia. Zai yanzu haka yana kasar Uganda. Shin akwai wani tasiri wannan ziyara tashi zuwa waɗannan kasashen, koko dai ziyara ce kawai mai sunan ziyara, koko akwai wani tasiri idan muka hanga mahanga ta ilimi?
Na farko dai ya kamata a nemi dalilin da yasa ya zaɓi wannan kasashen, saboda kamar irin cikin halin da ita kasar Isra'ila take yau cikin duniya da ya zamanto ta zan kamar saniyar ware. Abin da yasa ya zaɓi wannan kasashen na Afirka, wato idan ku je kadiba akwai tarihi, kada ku manta da kasar Ethiopia da kasar Kenya ko ku ina yi jimilla. Kasashe da yawa na Afirka ta gabas akwai Yahudawa bakake waɗanda ake kira falasha, wato akwai su wa'annan kasashen kuma suna da muhimmanci kwarajin kasashen nan. Kada ku manta da cewa shekarar da aka yi sananin yunwa a ƙasar Ethiopia, ita ƙasar Isra'ila ai ta nemi su Yahudawa su koma can ƙasar Isra'ila su zama, yanzu haka ga bakake Yahudawa suna can zama ƙasar Isra'ila, wato zuriya Annabi Sulaiman kenan, na farko kenan. Na biyu aka dibo wajen nan can wajen Afirka ta gabaskin nan, lalle suna fama da ta'addanci da shahi addinin Musulunci, wato cewa da 'yan ta'adda sun yawa tun ba 'yan shebabu ba, da ya zamanto suna nan suna yaduwa suna kama wannan sauran kasashen daga ƙasar Somalia. Wato ya yi nazari ne ya duba da cewa idan ya kamata yau a ce Isra'ila ta cikin halin ta take, wato sai ta yi nazari ta diba daga inda take da 'yan uwa, kuma hawa yau inda wannan kasashe ne wa'anda ke fuskantar matsala dangane da ta'addanci da ke wutawa daga addinin Musulunci. Za a yi tasiri kamar da kai tambaya, to wannan kuma sai a gaba ɗaya mu gani. Amma da ya zamanto kamar ita ƙasar Isra'ila sai dai ta ba da taimako wajen wani leƙon asiri, wannan kuma an ga cewa da kamar za su samu taimako da Isra'ila don su samu su yi kokowa da ta'addanci. An san kuma ƙasar Isra'ila ƙasa ce wadda tana aika kamar gwannai cikin kowane fanni, hakan ga takan yiwa kuma ta aiko musu tun ba ta fannin wajen tsaro ba, wato cewa da mashawarta na wajen soja. Wannan shi dai ne ake ganin cewa ke iya kawo tasiri gare su, don ƙasar Isra'ila tana kai taimaka ma ƙasar da take da hulɗa da ita. Ba da haka yanzu dai sai dai a hanga a can gaba a gani abin da za a biyo haka.
Su kasashen Afirkan kenan kawai za su amfana, ba ka ji akwai wani amfani da su zai ma ita ƙasar Isra'ila?
Kamar yadda ya zamanto na faɗin ta cewa da kamar akwai ƙasar Isra'ila tana kawance, to za a iya kamar taimakata. Amma babban taimako wanda za su samu shi ne cewa da kamar tun da ana samun mutane waɗanda ke tarara daga na Afirka ta gabaskin zuwa Turai sai sun bi ta Isra'ila, wato 'yan gudun hijira ko kuma in ce mutane masu barin kasashen suna neman su kama Turai don su samu kamar kyakkyawan zama a can, suna bi ta ƙasar Isra'ila. Wato tana yiwuwa shi ya tambaya ce to su rinka riƙe mutanen saboda suna ba su wahala a can cikin ƙasar Isra'ila. Babban dai abu mai muhimmanci shi ne cewa da kamar za ta fita daga ƙawance haka nan ta fara hulɗa nan kai za ta samu ita ma taimako zuwa wa'annan ƙasashen, tunda an san da kamar a majalisar ɗinkin duniya wani zamanin ita Isra'ila akan zarginta da wasu ababe, to sai ka ga ƙasashe da cikin majalisar ɗinkin duniya yawancin su duka sai su yi Allah wani da abin, to kulla hulɗa za ta sa kamar ta samu sassauci zuwa ga irin wannan tsaurara hali da sauran ƙasashe suke yi mata, ita kuma za ta samu mutane masu goya mata baya.
Mun gode kwarai Prof.
Yes. Okay.